Gwamnatin Najeriya tuni da ta dauki matakai domin biyan bukatun masu zanga-zangar inda ta fara da rushe rundunar TASAS yanzu kuma ta bayar da umarni na kafa kwamitoci a jihohi domin bincike na duk wani nau'i na cin zarafin talakawan Najeriya da manufar hukunta duk wanda aka sama da hannu a ciki za a kuma fito da wani tsari na tallafawa iyalan waɗanda aka gallazawa ko kuma suka riga mu gidan gaskiya. Gwamnatin dai a cewar ministan lamarin yan sanda Muhammadu Maigari Dangyadi ta yi amanar cewa matasan sun fito zanga-zanga ne da kyakkyawar manufa amma daga baya wasu baragurbi suka karkata ta zuwa ayyukan ta'addanci.
Cigaban wannan ƙasa da haƙƙin ƙasar nan zaman lahiya abu ne haƙƙi ne na gwamnati da suke nan kuma haƙƙi ne na demokuraɗiyya na zaman lahiya. Don haka wajibi ne ƙanana tamu wanda ke da wannan hannu su kwana da kai kuma san cewa za a hukunta duk wanda aka kama da laifi na sa hannu cikin wannan ta'addanci.
Wani abu da ya dauki hankalin 'yan Najeriya kwanan nan shine yadda ake fasa wuraren da aka aje abincin da za a tallafa wa jama'a ana wawushe abincin.
Sun yi wannan ne domin su nuna Najeriya a matsayin wata ƙasa wadda ke da yunwa, matsayin wata ƙasa wadda ke da shugabanni waɗanda suna da abinci sun aje a hana mutane. Saboda haka su ne suke bi wurare suna fasawa. A san cewa wannan abinci na tallafi ne na COVID-19 ba, kuma ana nan ana rarraba ma waɗanda tallafin ya kamata a ba su. Babban Sakataren Janar na 'yan sanda ya ba da umarni cewa a kai 'yan sanda masu tsare waɗannan wuraren.
Da yake bayan rushe rundunar TASAS an kafa wata wadda za ta maye gurbinta TASWAT kuma ga ayyukan ta'addanci na cigaba da wanzuwa a Najeriya musamman abin da ya faru a makon da ya gabata a jihar Zamfara inda aka kai ma mutane sama da 20 yankan rago. Yaushe ne wannan rundunar za ta soma aikinta?
Wannan training nasu zai dauki fiye da kusan wata guda. Muna fata da idan suka gama za mu sake diba su mu tabbatar da cewa sun cancanci su yi wannan aiki ta hanyar lafiyarsu da kwarewarsu da kuma hankalinsu.
A wani bangare kuma kungiyar mabiya aƙidar Shi'a ta Najeriya ta bakin jagoranta a jihar Sokoto Sidi Maniru Mai Nasara ta yi wa 'yan Najeriya jaje akan asarar rayuka da dukiyoyi da aka samu a lokacin zanga-zangar da aka yi. Ta kuma ja hankalin gwamnatin Najeriya akan ta yi adalci wajen warware matsalolin da jama'ar ƙasar nan suka fada a ciki.
Kada ya zamanto a yi kitso da kwarkwata ba yanda za a yi mu mance da batun malam ko mu hita batu. Maganar mu duk wanda aka runtse ido ana kin kawo ta matsalata. A yi nazarinta da kyau mutanen ƙasar ga da 'yan majalisar ƙasar ga kan dan warwarewar ga matsala ta mutum 30 da wani abu da ake da'awacce an kashe ko 51 kamar rigarba shehu yake. To akwai 347 officially daga gwamnatin jihar Kaduna. Mu na mu dubu na da wani abu 1000 plus aka kashe mana muna da album din su da fixtures da duk abin da mutum ka so na information.
Duk da yake kungiyar ta koka akan abin da ta kira cin zarafin da ake yi mata ta ce kofar ta a buɗe take idan ana buƙatar sulhu da ita ga yadda da take ganin har yanzu ba a taya mata ba. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.